This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Sahab Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku cewa Jami'ar Jihar Jigawa ta kulla kawance da jami'oyin kasar waje domin inganta karatu a jami'ar tasu. Sai kuma Professor Bujo Namewa dan Niger, malami kuma a Jami'ar Audio mai sharhi akan al'amuran yau da kullun dake Senegal, yake cewa yunkurin juyin mulki da ake cewa an yi a kasar Niger ba komai bane zuki ta mallaki ne. Za mu kawo muku hiran. Kana tsohon sakataren kungiyar Renon Ingila Emeka Anyaku ya ce akwai muhimmanci a farfado tare da baiwa darasin tarihi muhimmanci. Sai shirin Maryam Dauda na Kallabi, Kana za ku ji ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hukumomin Amurka ba su da wata masaniya sahihi kan kawo barazanar harin ta'addanci da ake shirin kawowa kan ƙasar a daidai lokacin da ake fuskantar hutun ƙarshen shekara. Amma duk da haka, Mr. Obama ya kira ga Amurkawa su ƙara kula. A jawabinsa a jiya Alhamis, ya jaddada cewa babban abu kan ajendarsa shine tabbatar da lafiyar Amurkawa, biyo ba munanan hare-hare da aka kai garin San Bernardino cikin jihar California nan Amurka, da kuma waɗanda aka kai a birnin Paris. Duka hare-haren biyu magoya bayan ƙungiyar ISIS ne suka kai su. Shugaban, wanda ya magana bayan wani taro da dukkan jami'an majalisar tsaro na Amurka wadda ya ɗauke su lokaci mai tsawo suna yi, ya ce yanke hukuncin cewa babu wata barazanar kawo wa ƙasar harin ta'addanci ya ta'allaka ne a ɓangare ɗaya kan cikakken nazari kan dukkan matakan a faɗin gwamnatinsa na hana kai hare-hare da kuma kare ƙasar.
A wani sabon yunkurin karya baitulmalin ƙungiyar ISIL, jiya Alhamis, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da ƙudurin da zai ƙara ƙarfafa da kuma faɗaɗa matakai na hana ƙungiyar samun kuɗi. Galibi kuɗaɗen da ƙungiyar take samu daga cinikin mai ne da aka yi kiyasin sun kai kimanin dala miliyan 500 zuwa yanzu a kasuwannin bayan fage. Hakan nan, tana samun kuɗaɗe daga kayan tarihi da ta sato da ta hanyar murɗiya da kuma kuɗaɗen fansa daga mutane da ƙungiyar ta yi garkuwa da su. Taron na jiya shi ne karo na farko da ministocin harkokin kuɗi na ƙasashen da suke kwamitin na sulhu a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi na Afirka Jack Lee suka zauna a ƙarƙashin kwamitin sulhun.
Hukumomin Amurka jiya Alhamis suka gurfanar da Enrique Marquez, wanda aboki ne kuma makwabcin Sayid Faruk da matarsa, mutanen nan da suka kai hari a birnin San Bernardino a jihar California. Ana hukumomin na Amurka suna zargin sa da taimakawa ta'addanci, ƙarya game da batun shige da fice, da shirga ƙarya wajen sayo makamai da aka yi amfani da su wajen kai wannan harin. Yana fuskantar ɗaurin shekaru 35 a fursuna idan har aka same shi da laifi. Lauyar gwamnati Aileen Deka ta ce zuwa yanzu babu shaidar Marquez yana da hannu a harin da aka kai ranar 2 ga watan nan, kuma babu alamun yana da masaniya gabanin su kai harin. Amma sayan makaman da kuma kasa faɗakar da hukumomi kan niyyar Faruk na kai harin, wato harin kamar uwa da wabin, ya janyo mummunar hasarar raruka. Duk da cewa babu wata matsala kan sayan makaman, masu bincike sun hakikance cewa Marquez ya sayo makaman ne tun farko dalilin wata magarkashiya da suka kulla da shi Faruk din a shekara ta 2012 na jefa nakiyo ɗakin cin abinci na makarantu a ɗaki da kuma ɗakin karatu lokacin da ɗalibai suka fara gudu na neman tsira su rinka harbe su ɗaya bayan ɗaya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A hukumance, China ta bayyana rashin amincewarta kan shirin da gwamnatin shugaba Obama na Amurka ta bayar ranar Laraba cewa za ta sayarwa Taiwan da makamai waɗanda kuɗinsu ya haura dala miliyan 1,800,000. Har Beijing tana barazanar za ta aza takunkumi kan kamfanonin da suke ƙera makaman nan Amurka. Kan haka ne, muƙaddashin ministan harkokin wajen China Zheng Zhongnan ya gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin Amurka Kaye Li a Beijing. ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa ƙasar za ta dauki mataki da suka wajaba ciki har da aza takunkumi kan kamfanonin da suke kera makaman da Amurka za ta sayar wa Taiwan din. China tana kallon Taiwan a zaman wani bangaren ƙasar ta, kuma ta yi barazana za ta kaiwa yankin harin mamaya idan har kuskura ta ayyana yancin cin gashin kai.
Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu ya ce gwamnatinsa za ta ko kuma ta samu nasarar murƙushe wani yunkurin yi mata juyin mulki, kuma tuni ta kama wasu manyan jami'an sojin ƙasar ciki har da wani tsohon babban hafsoshin Nijar. A daren jiya Alhamis ne shugaba Yusufu ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar ta talabijin a kuma daidai lokacin da ƙasar take shagulgulan zagayowar ranar da ƙasar ta samu ƴancin kai shekaru 55 da suka wuce. Nijar dai babbar ƙawar ƙasashen yammacin duniya ne a fafatawa da ake da masu tsauran ra'ayi waɗanda suke ƙirarin addinin Islama. Kuma bayani kan yunkurin juyin mulkin yana zuwa ne bayan da ƙasar ta ayyana ranar 21 ga watan Fabrairu a zaman ranar babban zaben ƙasar, a zaben da shi Muhammadu Yusufu yake sake neman takara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu faro takunni daga jihar Jigawan Najeriya, wadda jami'ar jihar ta kulla kawance da wasu jami'o'in kasashen waje domin bunƙasa ilimi. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Akwai wani program da muke da shi na Oxonia. Jami'un duniya ne kusan 17. A Najeriya mu da Bayero ne kawai a cikin wannan network din. Jami'o'i ne waɗanda za ku yi ƙawace ku taimaki juna. Musayar fasaha da kuma ɗalibai ma su je su yi karatu. Haka kuma muna da zumunci da wasu, akwai Near East University a Cyprus, akwai Eastern Mediterranean University a Nicosia. Shi ma Famagusta Nicosia, kuma har yanzu muna nan da wasu jami'o'i a Egypt, muna kokari mu kula zumunci da su.
Farfesa Abdullahi Yusuf Arvado, wanda ya ce an keɓe gurabe na musamman a jami'ar ta Jigawa domin ɗalibai daga ƙasashe makwabta, ya ambata cewa a shekarar karatu ta gaba ne aka tsara tsangayar nazarin aikin noma ta jami'ar za ta kama aiki gadan-gadan.
Babban abinda muke so mu yi training kananan malamanmu, irin su graduate assistant su samu digiri na biyu da digirgir nan gaba, kaga su za su zama manya a nan. Sannan kuma muna kan ɗaukan wasu sabbi ma. Yanzu haka mu da British Council akwai abin da ake cewa Active Citizen Program, wanda jami'an nan British Council sun sa hannu, aka koyar da wasu malamanmu yadda za su zo su kuma su koyar da ɗalibai. Ɗaliban nan kuma su kuma sai su je tun ilimin primary su je suna koyar da especially mata yadda za su samu su shiga secondary school mai kyau, shiga ƙauyuka da garuruwa, suna koyar da su ilimin lissafi, ilimin turanci, so that idan suka yi jarabawa za su ci jarabawa mai kyau, za su shiga secondary school mai kyau. To kaga an samu ginshiki, an samu foundation.
Mataimakin gwamnan Jigawa Barista Ibrahim Hassan Hadeja ya ce gwamnati ta yi wa jami'ar ta Jigawa kyakkyawan tanadi domin haɓaka ta.
Akwai tanadi na musamman da aka mata a 2016 budget din makasarin kuɗi, mun ware mata kuɗi kamar biliyan 3 saboda mu ƙarasa wasu ayyuka da muka tadda an fara, kamar wurin kwanan yara guda 3, kamar gidan vice chancellor shi shugaban makaranta, da kuma titina da drainage, da kuma hada wuta. Kuma akwai tsari da muka dauko, in aka gama specialist hospital wanda za a yi a nan yankin, to za a hada da shi mai kokari mu bude faculty wato na koyar da karatun likitanci.
Baya ga warware matsalolin samun guraben karatu ga ɗaliban da ke muradin samun ilimin digiri, jami'ar ta Jigawa za ta samar da malaman makaranta da sauran ma'aikata da ake bukata musamman a ɓangaren kimiyya da kuma fannin ilimin fasaha sadarwa na zamani.
A matsayina na ɗalibi a yanzu naga abubuwa na ci gaba, sannan naga kuma ana takura wa ɗalibi yayi karatu da kuma shawarwari da ake bashi yayi karatu, sannan da wurin kwana mai kyau da wurin karatu mai kyau.
Garba Saleh Hassan muke watar computer da kuma takarda na award na girmama da aka bani sakamakon wannan kokari da na samu a jarabawata ta ƙarshe a level 2. Alhamdulillah naji daɗi gaskiya.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Wannan kiɗan tica ne, wannan batun tica ne, tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu, Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu
to madalla kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan
ba ha ko dan hasan wuri ka ka ce mai kare da mam
sare da na ba ha ko dan
hasan kafa
wuri ka ka ce mai kare da mam
kai don mu to
Madalla Mahdi mai dogon zamani. Yayin da mahukuntan Niger ke cewa sun yi nasarar dakile juyin mulki a kasar, malami a jami'ar Abdu Diouf kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Professor Gubena Maiwa, ya ce batun juyin mulki da mahukuntan kasar ta Niger ke cewa an yi musu ƙarya ne. Ga dai Professor da abin da yake cewa sa'alin da suka tattauna da abokin aikinmu Abdulaziz Adli Toro.
Wannan makarkashiya ce, na ɗaya a yahe ni ƙarya ya yi, wa'annan ma'aikatan sun saba da haka, sun saba da waɗi cewa da an yi musu makarkashiya ko ko an so kace shugaban ƙasa ba su taɓa ba da hujja ba. Duk irin zargin da kewa kamar wani ɗan adawa ko kuma a ce wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu su cewa da an so juyin mulkinsu ba su taɓa ba da hujja ba. Sai ka ji ma'aikatan ne sun ce ai an tashi yin kaza, amma ha abadin abada ba wata hujja ta cewa da an tashi haka. Wannan shi yake sa kamar mu muna ganin cewa da bita da kulli ne ake yi zuwa ga wa'annan sozawan da ake so a kama, wato cewa da na rantsi da abinda baya rantsuwa da hal abadin abada wa'annan ma'aikatan ba su da hujja da cewa da an tashi musu juye mulki ga wannan abu. Horo ne gare su, horo ne suke hawa domin sun san abinda yake na yana wakana a ƙasar Niger. Sun san da muddin in aka ce kamar sakamako wanda zai fito daga cikin kuri'a daga cikin adafu na zaɓe na Niger suna waje, wannan shi yake sa suka kawo irin wannan ababen suke cewa an so a yi musu juyin mulki. Mutane suna da wata ai sun taba kama Musa Tangari, wannan dan kungiya mai zaman kan, domin ya je ya kai abin kawai wajen wanda aka kama ɗan uwan shi, iyayen shi kawai suka ce wai ɗan ta'adda ne. Aka je aka buɗe bincike, har yanzu bincike bai dabara komai ba. Wata hudu bayan ina zuwa, bayan wata hudu bayan shi Muhammadu Isu ya zo iko, aka ce wai wani Litinin Hambali wanda yana cikin wanda ake zargi yau da ya ruga da gudu, aka ce wai ya tashi juyin mulki. Har yanzu mu ɗan Niger na zaune a Niger a ƙasashen waje muna jiran a bamu kamakon abin da ya zama to bincike da aka yi. Har yanzu wala muka ke ji, wato cewa da wa'annan ma'aikatan mutane ne wa'anda sun saba da cewa ta juyin mulki kawai ai musu kaza, amma ba hujja ko guda kawai sai shiru ake yi. Alal misali, amma akwai mutane wa'anda su kanka suke zage su kira sai rubutu da kudin kasa, sai kaga yau mutanen suna tare su, amma kuma har yau ba wani bincike su sun yi shiru sun kama kansu. Duk da sistem suke buɗa ƙarya isa aikin banza ne kawai ba wata.
To Allah kyauta, tsohon sakataren kungiyar kasashen renon Ingila Chief Emeka Anyaku ya buƙaci a inganta koyar da darasin tarihi a makarantun Najeriya. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Chief Emeka Anyaku ya yi wannan kiran ne a wajen bikin cika shekaru 70 da kafa gidajen tarihi a Najeriya wanda aka gudanar a Lagos. Emeka Anyaku wanda ya dora laifin rashin fahimtar juna da fadace-fadace da ake fuskanta a kasar da rashin sanin tarihin juna, ya ce gidajen tarihi gurare ne da ake ajiye kayan tarihi da ma na al'adu na jama'a domin mahimmancinsu a ƙasashe daban-daban. Abin alfahari ne wajen bayyana tarihi da al'adu domin amfanin na baya. Saboda haka yana kira ga gwamnatin nan da ta sake dawowa da koyar da darasin tarihi a makarantunmu bisa muhimmancinsa.
So I would like to urge our present administration to redouble their efforts to promote the revival of the teaching of history in our Nigerian schools.
to ko ina muhimmancin wannan rana da kuma biki na cika shekaru 70 da kafa gidajen tarihi a Najeriya. Alhaji Yusuf Abdullahi Usman shine babban director hukumar gidajen aje tarihi da ƙasa.
Na farko dai ma'aikatar wannan ma'aikata ta adana kayan tarihi ta shekara 70 bana domin an fara ta ne tun lokacin mulkin mallaka, yayin da turawan mulkin mallaka wanda suke koyarwa a makarantu suka fahimta cewa lalle babu abubuwa na kirkira da zayyana na asalin mutanen ƙasar nan wanda za a yi amfani da shi wajen koyawa yara zayyana, zane-zane, kira da sauran abubuwa. To daga wannan lokacin ne aka fara tunanin tattara irin waɗannan abubuwan guri ɗaya. To a yanzu haka an shekara 70 ana yi. A cikin wannan shekara 70 gidan tarihi na farko a ishe a jihar Kwara, yanzu muna da gidajen kayan adana tarihi wajen 48 a ƙasar, kuma muna da gini da sauran guraren tarihi da aka mai da su na ƙasa baki da kamar 67.
Kayan tarihi daga sassa daban-daban na Najeriya ne dai aka baje kolin su, inda mawaka da makiɗa suka cashe kamar haka. Babin Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
Yuna tarihi ba zai manta ba, da irin linkan mai tausayi ba, mai alheri.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu na agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu saurare barkanmu da warhaka. Shirin kallabi kuke saurare daga nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata, babban baƙon mu Hajiya Zainab Sharif ta fara yi mana bayani akan ilimin gane illar maganin gargajiya ko rashin illarsa. Yau za ku ji ƙarshen wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Gane ilimin magani ne ya san cewa in ya ɗauki wannan shi magani, misali ni nakan ce ni ba wani sirri da zan boye, na ɗauki itatuwa biyar zan hada magani, to akwai wanda zan ce number 1 shine farcen, akwai number 2, akwai number 3, akwai number 4, akwai number 5. To number 1 shine musamman wanda kasancewa tunaninka maganin kana so ka hada, cewa misali mu hada cleansing tea. Cleansing tea shine mai cire daudan jiki, zaka sha in ga ja, misali ka ɗauki itatuwa guda biyar. Yanzu misali ina so ya daci-daci, zan faɗi wanda mutane suka sani, ban damu ba su je su hada, na ɗauki shiwaka, kina ji na?
Eh.
Na ɗauki doya ba guda biyu ba kenan?
Haka.
Na sa zoɓo guda uku, ko ba guda uku kenan ba?
Guda uku, tabbas.
To, na ɗauki lemon tsabi nawa kenan?
Guda huɗu.
Guda. To, na ɗauki kanumfari?
Biyar.
To nace barin hada miki maganin dauda jiki, ki gane in nace dauda cleansing nake miki. To zan ce wane ne nake so, me nake so musamman wannan maganin, me nake so ya fara, me ta ina nake so ya yi amfani sosai. To zan ce bari ina so ya taba hanta, ba hanta ita ce liver ba, ita shuwaka ita ce na daya, kina ji na? Ita zan fudi ba ta yawa, kina ji na? Sai kuma in zo da wane ne nake miki na biyu, dadoya
doya,
sai kuma in sa zobo, sai kuma in sa citta, sai kuma in sa karin fari, kin gani? Saboda na fi so maganin nan ya taba liver, hanta. Kuma kin san me aiki hanta? Din yawanci dauda da ke jiki hanta ce ke sarrafa ta, abinci in kika ci da hanta da koda su za su sarrafa. To wannan da zan, wannan hadin da nayi zai je ya fi taba liver hantan nan, sai ya fi samun lafiya. To kin gani irin wannan ilimin kenan, ba wai zan ce zuba wannan. Kuma akwai wani maganin in wani illarsa zai fito, sai ka ɗauki wani maganin ya danna illarsa.
To
kin gani, shi ne nike ce kamar yanzu mu ce mun ɗauki, ina so in baki misali, in bana so dacin madaci to in bana so dacin yayi yawa ina so rage dacin ko ba haka ba to zan nemi zogale zan nemi sabara kin ga dacin yayi yawa yana da illa
sosai
zogale yawan sa ba zai kawo min illa da yadda zo yadda madaci zai kamun ba to kin gani wannan zafin zogalen kai wannan zafin madacin zogale da sabara za su rage kamar yadda mata suke hada kaya kice wannan kala da wannan kala
haka
shi zai sa baki kaza to haka ma ita to an kana da ilimin that is shine a turance muke cewa expert in formulation
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin, ya Allah.
To ko kuna da magungunan gargajiya na cututtuka kamar su ciwon siga, ciwon sida ko kanjamau, kamar su ciwon daji wato kansa kenan da dai sauransu.
Ki san nakan ce ko da an tambaye ni, nakan ce akwai wani Latin da ake cewa medicus curat natural sunat ne ma'ana Allah ne shi yake da magani.
Haka.
Allah ne shi yake warkar da mutum. Amma mu sai dai mu taimaki mutum. Shi ne ake ce man treats God cures.
To
kin gani mu a iya sanin mu musamman masu maganin gargajiya akwai itatuwan da Allah ya bayar da za a iya taimako ana ba da shi da bangaren ko cutar daji ko cutar kanjamau. To kuma dai mutum baya mutuwa sai kwanan sai ya kare. Ko ta kanjamau ko ta ciwon kowane irin ciwo ne ma sai kwanan ka ya kare.
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Hajiya Zainab Sharif. Haka kuma a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu Zainab Ujudi Sharif da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga Muhammad Salisu Raju da sharhin jaridun Hausa.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarin ta shafi na farko mai taken dan kasuwa ya halaka matashi wajen cire kodarsa a ba dansa. A kuma shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa firamaren Jigba a Abuja inda malami ɗaya yake koyar da daukacin dalibai. A shafi na hudu jaridar ta buga labarin da ke cewa ba za mu rage albashi ba kuma ba za mu kori ma'aikata ba in ji Ganduje. A kuma shafi na 26 jaridar ta buga labarin da ke cewa Buhari ga majalisa ba zan amince da dokar hana jama'a faɗin albarkacin bakinsu ba. A kuma shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa na ba Samba da suki naira biliyan 63 daga kudin Abacha in ji Ngozi Iweala. Har ila yau a shafi na bayan jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa yanzu ya dace Buhari ya janye tallafin mai in ji Bankin Duniya. A wannan makon ma jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken yunkurin dawo da kwalejojin horar da malamai. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarinta mai taken kasafin kudin bana. Bambancin gwamnatin canji da ta baya an kasafta triliyan 6.5. An ware naira sama da triliyan 1 ga manyan ayyuka ko talakawa za su ga canji. A kuma shafi na 16 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa rikita-rikitar siyasar jihar Kogi. Yayin da a shafi na 35 jaridar ta buga labarin da ke cewa sun kashe abokinsu bisa zargin sata a Nasarawa. A wannan makon ma jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken kashin dankalin dubbesi. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla kafin ra'ayi ga wannan sakon.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas every.
Mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi yanzu.
mai magana Kasimu Aliyu Asada, sardaunan matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Daular Usmaniya. Sashen Hausa biyu Amerika, ina son muhwani da wannan dama isan muna sakon taya murna mu ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a madadina da kuma ƙungiyarmu ta Asada Youth Initiative Development a wannan jiha tamu ta Sokoto. Muna taya shi murna dangane da cikarsa shekara 70 da haihuwa da uku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, ni Abubakar Umaru daga Jamfore Mijar, mazaunin birnin Accra, Ghana. Gaskiya shi'a ba su da gaskiya da su da duk malamansu da dukkan wanda ya goya masa baya. Gaskiya ba su da gaskiya, don ya kamata da shugaba da ya wucewa to su bari, ko shakka babu, su ma ya wuce. Ai duka mawada ba tsoro ba ne.
Sagir Abdullahi daga Kano yake magana. Abin da yasa nake son ba da ra'ayina akan harkar da take faruwa tsakanin sojoji da al'ummar Shi'a na Zaria. Ina ganin sojoji sun tafka ubun babban kuskure, don wannan zalunci ne. Ko dabba bai kamata a yi irin wannan ta'addanci ba, kuma bai kamata duniya ta sa ido ta gani ana zalunta al'umma ba. Wannan shi ne ra'ayina. An zalunce su, Allah ya saka musu.
Assalamu alaikum, suna Muhammad Awar da Nigeria. Zan yi bayani a kan kira da Iran take wa Najeriya da wata hankali da wannan abu da ke faruwa, ko kuma take waɗansu maganganu kaman da suke kama da barazana. To, tambayar da yake yi wa Iran, sun mutane da ake kashewa wajen shekara 8 da suka wuce, ba ta bai wa Najeriya jaji ba, ko kuma wani aiko sai yanzu a kan an taɓa wata ƙungiya ta tara take son ta kafa domin ta tara hankali a ƙasar Najeriya kamar yadda take tayarwa a ƙasar Yemen da sauran wurare a duniya? To, ta sani cewa Najeriya fa ba kawai lasa ba ce, kuma Najeriya ba ta tsoron wata ƙasa a zantara kuma waɗansu ƙungiya.
Nuna Ibrahim Alhassan daga Katsina. To, kuma sannan irin abubuwan da yake faruwa musamman a Zaria da kuma sauran wurare haka da ake kashe al'ummar musulmi, wallahi tallahi lallai tabbas ana zalunci ba kaɗan ba, ko mun san zalunci ba ya tabbata. Assalamu alaikum.
To, madalla kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kai ce.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hukumomin Amurka ba su da wata masaniya sahihi kan barazanar harin ta'addanci da za a kawo ƙasar a daidai lokacin da ake shirye-shiryen ƙarshen hutunsa ƙarshen shekara. Duk da haka, Mr. Obama ya yi kira ga Amurkawa su ƙara kula. A jawabinsa jiya Alhamis ya jaddada cewa babban abu a ajandar sa shine tabbatar da lafiyar Amurkawa biyo ba munanan hare-hare da aka yi birnin sanin Bernardino a jihar California da kuma a ƙasar Faransa. A wani sabon yunkurin kare baitul malin kungiyar ISIS jiya Alhamis, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗayansa ya amince da ƙuduri da zai ƙara ƙarfafa da kuma faɗaɗa matakai na hana kungiyar samun kuɗi. Galibin kuɗaɗe da ƙungiyar take samu daga cinikin mai ne da ake yi, da aka yi kiyasin tana samun kimanin miliyan 500 daga kasuwannin bayan fage. Hukumomin Amurka jiya Alhamis suka gurfanar da Enrique Marquez, wanda aboki ne kuma makwabcin Said Faruk da matarsa, mutanen da suka kai hari birnin San Bernardino a jihar California.
To, madalla, yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Daniel Brown wanda ya ba da umarni, sai injiniyan mu wato John Ellison, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.